Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 14 ga watan Mayu. Muna kuma sake yi wa al'umma musulmi barka da shagulgulan sallah da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki suke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Yayin da ake ci gaba da tashin hankali a yankin Isra'ila ta faɗi da sanyin safiyar yau Juma'a cewa ta tura da karinta na ƙasa zuwa Gaza. Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta sauƙaƙa sharuɗan sanya takunkumi a cikin rufaffun wurare ga mutane da suka karɓi cikakken allurar rigakafin coronavirus. Wata babbar kota a Kenya ta yanke hukuncin cewa yunkurin da shugaban ƙasa Uhuru Kenyatta ya yi na canja kundin tsarin mulkin ƙasar ya saba wa doka.
Kanin labaran kenan. Gaza cika alkawuran siyasa da kuncin rayuwa da kuma matsalar tsaro na daga cikin batutuwa da aka tabo yayin addu'o'in bukukuwan sallah da ya sa wani limami cewa
ku je ku haɗi shugaban ƙasa, mun zaɓe ka, kai wakilin mu ne, ka ji tsoron Allah, kai adalci, idan ba za ka iya ba ka sauka kawai.
Baya ga haka, za ku ji cikas da waɗansu suka game da shi a jihar Sokoto lokacin suna wurin sallar Idi. Muna kuma da rahoto kan rayuwar tsohon kwamandan ECOMOG Joshua Dogon Yaro da Allah ya yi wa rasuwa jiya. Sai kuma shirin manuniya na Isa Lawal Ikara.
An kashe wana, an kashe matana, an kashe ƙannena, an ɗauka kindajin ba sai iyaka wanda na biya ba. Ni yanzu me ya rage mu?
Irin halin haula'in hayaniya da hayyake wa da ƴan bindiga ke wa wasu al'umma a yankunan birnin Gwari, Udawa da Kuriga kenan. Me yiwa kuma sanin sirrin sakin sirdin saukar da irin wannan wabai akan wasu al'umma ne. Yasa wasu ke gani lokaci yayi da al'umma za su dauki mataki.
Sai ku kasance tare da na Ikara, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da ake ci gaba da tashin hankali a yankin Isra'ila ta faɗi da sanyin safiyar yau Juma'a cewa ta tura dakarinta na ƙasa zuwa Gaza. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa a cikin wani saƙo da ta wallafa a shafinta na Twitter jim kaɗan bayan tsakiyar daren jiya cewa dakarinta na sama da na ƙasa suna ci gaba da kai hari a yankin zirin Gaza. Sanarwar tana zuwa ne bayan kwanaki ana fafatawa a yankin wanda ya kashe sama da Falastiniyawa fararen hula sama da 100 da ya faɗo a ranar hutun sallah na musulmi. A Isra'ila kuma mutane 7 ne aka kashe. A jiya Alhamis, mayakan kungiyar Hamas sun harba rokoki zuwa unguwanni a Isra'ila. Kana Isra'ila ta mayar da martani tare da hararta jiragen sama a yankin zirin Gaza, yayin da take kokarin dakile ci gaba da tashin hankali. Kararrawar kai hari ta sama ta yi ta bugawa a sassan kudancin Isra'ila a kwana na huɗu a jere, yayin da wasu rokoki suka kai hari arewacin birnin Tel Aviv. Yayin da Amurka da Iran suke tattaunawa ba kai tsaye ba kan aiki da juna da musayar fursunoni da ba kasafai ake yi ba, masu saka ido sun bayar da sabbin abin da suka sani kaɗan na Iraniyawa da ke tsara a ƙarƙashin Amurka ko aka gurfanar, wanda za a iya sanya su cikin musayar. Jami'an Amurka da Iran sun ce ɓangarorin biyu suna tattaunawa kan batun fursunoni ta hanyar masu shiga tsakani a makonnin da suka gabata, wanda suka shafa lokaci mai tsawo abokanan hamayya suna gudanar da tattaunawar ba ta kai tsaye ba a biyana, da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa aji. A watan da ya gabata, kakakin gwamnatin Iran Ali Rabi ya yi kira ga Amurka da ta saki dukkan fursunonin Iran, waɗanda ya ce an tsare su ba bisa ƙa'ida ba saboda sun karya takunkumin da Amurka ta sanya wa Iran. Bai ambaci sunayen fursunonin ko adadinsu a can ba, illa dai kawai ya ce adadin ya haura Amurka huɗu da Iran take tsare da su. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta sauƙaƙa sharuɗan sanya takunkumi a cikin rufaffun wurare ga mutane da suka karɓi cikakken allurar rigakafi, wanda zai ba su dama su daina saka takunkumi a mafi yawancin wurare da suke rufe. An sanar da sabbin sharuɗoɗin jiya Alhamis a fadar White House. Har ila yau sun yi kira da a ci gaba da saka takunkumi a rufaffen wuri da yake da cunkoso da ake zama, kamar motar bas ta haya da jiragen sama da asibitoci da gidajen yari da kuma matsugunai marasa galihu. Amma za a iya sauƙaƙa dokokin saboda sake buɗe wuraren aiki da makarantu. Hukumar CDC kuma ba za ta sake bada shawarar cewa mutane da suka karbi cikakkiyar rigakafin su sanya takunkumi a waje cikin cinkoson jama'a ba. Dr. Rochelle Walensky, daraktar hukumar CDC, ta ce dukkaninmu mun yi fatan ganin wannan lokacin da za mu koma rayuwarmu kamar yadda muka saba.
Kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya, inda a wani jawabin sallar Idin ƙaramar sallah da aka gudana a masallacin unguwar 'yan majalisar dokokin Najeriya da ke Apo, Abuja, limamin masallacin Imam Ibrahim Awal Usama ya bayyana takaicin rashin cika alƙawalin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi musamman ta fannin tsaro, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya ya aiko mana.
Masallacin dai wanda tun a tarihi jama'a suka tara kudinsu suka gina, yana dab da gidan nan na kakakin majalisar wakilai da gyaransa kan kimanin naira miliyan 600 ya haddasa tsige kakakin majalisa Patricia Ete. Lokacin da Imam Ibrahim Awal Usama ke jawabi, ya nuna rashin tabuka abun kirki na gwamnatin Buhari ga al'umma, duk da daukar jibgin alkawuran kamfen na inganta tsaro, sama matasa aikin yi, raya tattalin arziki da yaki da barayin biro.
Ku je ku haɗi ma shugaban ƙasa, mun zaɓe ka, kai wakilinmu ne, ka ji tsoron Allah, kai adalci, idan ba za ka iya ba ka sauka kawai. Wannan shi ne kawai, in ba za iya ba ya sauka, wanda za su iya su zo su yi.
Imam Usama ya bada misali da rashin kammala gyaran hanyar Abuja zuwa Kano da tabarbarewar tsaro, musamman ma a yankin arewa maso yamma. Wannan ya sa dan siyasar jihar Zamfara, tsohon sanata Sa'idu Dan Sadau, ya kasa jurewa, ya zo ya karbi na'urar magana, ya ce ayi wa gwamnatin shugaba Buhari adalci don ta bada tallafi ko basuka ga jama'a da ba a taɓa yi ba a tarihi. Hakan ya sa mutane fusata da bukatar ya rufa musu baki, inda shi kuma ya ce irin wannan bijirewa hatta annabawa an yi musu irinta.
Wannan ba abin mamaki ba ne, don suna ce ta annabawa, sai an haɗa mutane na sashi kuwa, wasu ba su suka zaɓi annabawa, wasu ba su suka fi annabawa, saboda an haɗa musu gaskiya.
Dan Sadau, wanda duk da ɗan siyasa ne, kan karantar da littafin ahalari a ƙaramin masallacin Juma'a na anguwar da ke Zone A. Imam Usama ya karbi abun magana, inda ya jagoranci kaɗa ƙuri'ar dawowa daga rakiyar gwamnatin shugaba Buhari.
Duk masallacin nan akwai wanda ya gamsu da abin da gwamnatin nan ta yi, 100% gaskiya ne, ya ce Allah fa afuwa. Saboda haka, in yanzu za a koma layi, wallahi shugaban ƙasa ba za ka ci zaɓe ba, wallahi ba za mu zaɓe ka ba, saboda abin da muka zaɓe ka kai ba ka yi ba.
Anguwar Afodi ta kasance da tsoffin 'yan majalisa da sabbi da kuma masu hannu da shuni. Nasira da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Malam Nasir, kuna sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad da ci gaban labarai.
Wata babbar kotu a Kenya ta yanke hukuncin cewa yunkurin da shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta ya yi na canja kundin tsarin mulkin ƙasar ya saba wa doka, wanda ya dakatar da abin da masu sukarsa suka kira matakin siyasa da aka tsara don duba mataimakinsa wanda suka saba wa juna a bainar jama'a. 'Yan majalisar dokokin ƙasar tuni sun amince da ƙudurin na yin garan bawul ɗin, wanda aka fi sani da Building Bridges Initiative, wanda ya zama wani babban sauyi ga gwamnatin ƙasar da ke gabashin Afirka tun lokacin da suka fara aiki da sabon kundin tsarin mulkin ƙasa a 2010. Amma da suke yanke hukuncin kalubale daban-daban da aka shigar da ɓangarori da dama suka gabatar, kotun mai alƙalai 5 ta ce Kenya ta yi amfani da wani tanadi a kundin tsarin mulkin ƙasar saboda 'yan ƙasar su samar da sauye-sauye, abin da ya sa aikin ya saba wa doka. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ce yana damuwa kan hauhawar nau'in coronavirus a Birtaniya da aka fara ganowa a Indiya. Wani bincike da ake ci gaba da sanya ido sosai na harbuwar coronavirus a Ingila ya gano cewa nau'in kwayar cutar yana zamantowa wata babbar matsala gabanin sassauta dokar kulle ta coronavirus. A wani hasashe na baya-bayan nan da aka wallafa jiya Alhamis, Jami'ar Imperial ta birnin London ta ce gaba ɗaya waɗanda suke kamuwa ya ragu sosai tun watan Agustan da ya gabata, biyo bayan dokokin kulle masu tsauri da kuma nasarar yin allurar rigakafi. Binciken da ake kira React ya gano cewa nauyin cutar ta Indiya ya kai kashi 7.7 cikin 100 da waɗanda suka harbu 127,000 tsakanin 15 ga watan Afrilu zuwa 3 ga watan Mayu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. A Najeriya a daidai lokacin da al'umma musulmi ke murnar karamar sallah, wasu sun tsinci kansu a cikin alhini sakamakon hari da barayi suka kai masu lokacin suna filin sallar Idi. Ga Muhammadu Nasiru da ƙarin bayani.
Wannan shine karo na biyu da musulmin duniya suka shaidi sallar Idin ƙaramar sallah cikin yanayin cutar corona, yayin da a Najeriya har da matsalar rashin tsaro. To sai dai sabani yadda aka gudanar da sallar a bara da aka hana taron jama'a a masallatan Idi. Bana an gudanar da salloli a masallatan Idi tare da samun halartar mutane masu tarin yawa. Na samu zantawa da wasu daga cikin jama'a da suka shaidi sallar.
Sunana Abubakar Buhari. Sannan bala alhamdulillah gaskiya abubuwa sun yi sha'a kuma an hito an ba da haɗin kai da sauran irin abubuwan da su haka mata.
Sunana Sambo Ali Mara. Sallar bana abubuwan sun yi sha'a gwargwado duk da yanayi na rashin kuɗi da matsalar rashin layoyin curu ta corona. To duk da haka nan gwargwado al'umma sun hito kuma al'amarin ya yi sha'a. Allah ya samu adan albarka.
Sunana Ibrahim Sa'idu Abbas. Sallar bana alhamdulillah da yake muna ta roƙon Allah shi kawo mu ƙasar mu zaman lahiya shi ƙara ba shugabanninmu ƙarfin gwiwa na su dage da su yi muna adalci.
A ɓangare ɗaya kuwa wasu jama'a a yankin Isa da ke gabasin Sokoto murnar sallah ce ta koma musu ciki domin bayan sun fita sallah a wajen gari. Barayi sun afka cikin gidajensu duk da yake kawo hada wannan rahoto ba a tantance da irin barnar da shigar barayin ya haifar ba. A cewar wani mazaunin yankin.
Abun makin cikin zarar hankali muna wurin Idi sai aka bugo waya aka ce ga barayi sun shigo Isa daga bacin Isa. Da aka gama sallah muka je muka bintiki yan yaran da ba su da Idi ba da matan da annan sun tabbatar mana cewa barayin sun kai su dari. Sun kai su dari sun kori mata da cikin gidda da sun dauki ba sai sun dai nan. Sannan wannan shiga da sun kai Isa ba ta farko ba ta biyu ba. Amma dai shiga da rana wannan kawai shine kawai sun ka dauki matakin an maza da suna wurin Idi zan su yi abin da suke so.
Bashir Altina Goyawa shugaban rundunar adalci shi ma mazaunin yankin ne na Isa.
Barayin da ce wannan dai wanda yake shi ya nuna irin tsananin yadda ake tare da 'yan bindiga ko 'yan bindiga suke kusa da ainihin garin na Isa wanda yake in ka tuna kuma ai kwanan baya ma sun shiga yanzu ba inda suke target 'yan bayan cikin garin na Isa. Amma abinda ya dakushe duk wata aniya ta su ko da sun ɗaya bisan san babu wasu bisan sai wanda za a cewa ga su ta yi su zuwa jami'an tsaro da wuri.
Matsalar rashin tsaro dai matsala ce wadda ta daɗe tana damun jama'a a Najeriya musamman a yankin Arewa duk da yake hukumomi na ta kokarin magance wannan matsalar. Shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a Najeriya mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar a sakonsa na sallah ga musulmin Najeriya ya yi tsokaci akan wannan matsalar.
A ga mun san matsalar da muke fuskanta a ƙasarmu da matsalar ƙasashen musulmi da sauran duniya abu ne wanda baya daɗi na rashin tsaro. Saboda haka muna kira ga duk 'yan uwan musulmi addu'a da addu'o'i domin roƙon Allah ya kawo ƙarshen wannan musibu da ke fuskantar ƙasarmu musamman jiharmu.
Duk da yake wannan lokaci ne da musulmi ke annashuwa tare da shagulgula na bukukuwan sallah, da yawa daga cikinsu sun nuna aniyarsu ta dagewa ga yiwa ƙasa addu'a domin samun sauƙin wannan matsala ta rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Malam Muhammadu. Bari mu rufe taskar rahotannin namu da rasuwar tsohon kwamandan ECOMOG Janar Joshua Dogon Yaro wanda ya rasu jiya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Janar Joshua Dogon Yaro wanda shine ya karanta jawabin da ya kai ga hambar gwamnatin soja ta Janar Muhammadu Buhari a shekara ta 1985 ya kuma kai ga ɗarewar Janar Ibrahim Babangida kan shugabancin Najeriya. Sarki a kabilar Tarok dake karamar hukumar Lantan a nan jihar Plateau kuma tsohon ministan matasa da wasanni a Najeriya barista Solomon Dalu ya ce Janar Joshua Dogon Yaro mutum ne da ya sadaukar da kansa wajen haɗin kan Najeriya.
Janar Dogon Yaro dai mutum ne wanda yake ba mai yawan magana ba. Janar Dogon Yaro mutum ne wanda yana da kishi na Najeriya, ya yi yakin ba sasa amma shi bai taba ya rike masai na siyasa aikin sojansa ba. Yana da kishin ƙasa na irin yanda ba za a iya kwatanta shi ta wannan zamani ba, domin ya sadaka da ransa a lokacin da ake yakin basasa a Liberia. Yantawaye sun riga sun kama kasa har da tashan jirgi, amma ya jagorance kundin balan sojojin Najeriya, ya afko musu, ya fatatake su a tashan jirgi, ya shiga, ya kafa tuta, ya kahar, aka kai ga inda aka ci nasara. Babban da za mu yi tura da shi shine ya taka rawansa a matsayin soja na kwarai, ya kuma ki ya sunduma kanshi a cikin siyasa. Saboda haka yau a garemu al'umman taro muna bakin ciki domin mun rasa uba, mun rasa shugaba.
Tsohon ministan matasa da wasanni a Najeriya, Barista Solomon Dalu, ɗaya daga cikin manyan ayyukan da Janar Joshua Dogon Yaro ya yi shine na karanta jawabin da ya kai ga hambara gwamnatin soja ta Janar Muhammadu Buhari, wato shugaban ƙasa mai ci, bisa zargin cewa gwamnatin ta kauce daga alƙiblar haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Marigayi Janar Joshua Dogon Yaro kenan ke cewa gwamnatin ta fara tangal-tangal kamar yadda muke gani a hauhawar farashin kayayyaki. A sakon ta'aziyya, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce jihar Plateau ta yi rashin ɗan ƙasa mai kishi da ya yi nasara a fannoni daban-daban, ciki har da zama kwamandan rundunar haɗin gwiwan ƙasashen Afirka ta yamma, wato ECOMOG, wanda ya zama martaba wa jihar Plateau. Janar Joshua Dogon Yaro, wanda ɗan ƙabilar Tarok ne daga ƙaramar hukumar Lantan ta Arewa a nan jihar Plateau, ya rasu yana da shekaru 80 a duniya, ya kuma shiga aikin soja ne a shekara ta 1964, ya kuma yi ritaya ne daga gidan soja a shekara ta 1993. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. An kashe wana, an kashe matana, an kashe ƙannena, an ɗauka kin dajin ba sai iyaka wanda na biya ba, ni yanzu ne rage mu.
Irin halin haula'in hayaniya da hayyake wa da ƴan bindiga ke yi wa wasu al'umma a yankunan birnin Gwari, Udawa da Kuriga kenan. Me yiwuwa kuma sanin sirrin sakin sirdin saukar da irin wannan wabai akan wasu al'umma ne yasa wasu ke gani lokaci yayi da al'umma za su ɗauki mataki.
Sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu, su kafa hanyoyinsu na tsaro, su kafa hanyoyin da za su kuma sami yadda za a sulhu. A guraren da za a iya samun sulhu, inda ba za a samu sulhu ba, su haɗa kansu su fita siyaki waɗanda suke yaƙarsu.
Ko da kadai wasu manyan ƙasa irin su Dr. Usman Bugaja na ganin akwai lauje cikin naɗi.
In kana wannan isa, sojojin da aka sauke daga aiki sau nawa suka ce sun kashe shekau ko? Ma'ana har yanzu ƙaryar da ake mana ba a basa ba.
Ita kuwa jam'iyyar PDP shawarwari ta shimfiɗa na shawo kan wannan shagwagwagwar da ce idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba zai iya ba, to akwai mafita.
Idan haka za ku kara, to sai a ba shawara ya dan mangoro ya huta da kuda
ya aje aikin kenan.
Wannan kuma Hausa ke nake yi, kin sani na sani.
Sai dai kuma shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya baki daya ya ce idan ana maganar Boko Haram din ma PDP bai kamata saka baki ba.
Ko dan primary ne yau idan ka tambaye shi a zamanin waye aka so ma Boko Haram, in yace maka zamanin Buhari ne, ya fadi.
Wadannan muryoyi sai sayan so mun tabin wasu daga cikin muryoyin da za ku ji ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Shirin manuniya na 13 da ke shirin shawo kan shakakin da aka tsinci kai a ciki, musamman dai a kasashen Afirka. Maganar matsananciyar matsalar tsaron da aka tsinci kai a ciki tsamo-tsamo a wasu sassan Najeriya dai ita ce ke ci gaba da cida a Najeriya baki daya. Har ma wasu sun fara jingina matsalar akan salon siyasar da aka sauke da suka ce ana sissinke sanarin sinkin kuɗin 'yan Najeriya ne kawai ba tare da an yi musu wani abin a zo a gani ba. Dafta Usman Bugaje shine jagoran cibiyar nan ta bincike da bunƙasa arewacin wannan ƙasa, kuma ya ce akwai matakar mamakin murgino maganganun da gwamnatin tarayyar Najeriya take dida irin tsananin tsaron da aka tsincike a ciki.
Wannan siyasar da ake ta demokradiyyar nan shekara 20 da aka yi ta ba abinda ta tsina na mana sai wahala, domin talauci ne yake ta karuwa saboda an sace ma kudin gaba daya, kuma masu mulkin ba su da ilimi da zajircewar da za su gyara a cikin al'amuran tattalin arziki kamar yadda sauran kasashe suke yi. To waɗannan abubuwan aka hango aka ce to shi kansa wannan demokradiyyar da gyara tilas a san yadda za a gyara, domin aka tafi a haka kasar ce za ta ruguje. Ba mu ga yadda za a yi ba, domin yanzu masu satin mutanen nan da masu fasa gari su kone shi su sace mutane da ƴan Boko Haram din nan, bakar sojan da zai iya kama su, bakar dan san zai iya kama su, randa su gama da inda suke shigo cikin gari, wane ne muke da shi wanda zai iya zuwa ya kare mu? Babu. Saboda haka mun fasan irin hadarin da muke ciki a kasar nan yau, su shugabannin mu ko kuma in ce wadanda aka dora duk tsarewa za su yi, kuma a yanzu ba an sa su gaban har yanzu su ba su fito da wata hanyar da za a shawo kan wannan abu ba.
Amma sun ce ana gab da shigo da jiragen yaki ai.
Yo wannan gafara sai mun ga kafofin shi suka fada, in kana wannan Isa shi sojojin da aka sauke daga aiki sau ne suka ce sun kashe shekau ko, ma'ana har yanzu ƙaryar da ake mana ba a fasa ba, kuma ƙaryar nan ba inda za ta kai mu.
Tintintintini masu tintintinin tun kuɗa ta taburza da ta taso ta tsaro a Najeriya, ke ganin lokaci yayi kawai idan ana son tata da tantance tantagaryar magana ta gaskiya, a kyalar al'umma su dauki mataki su ma don tankiyar tanke dukkanin barnar da ke ballowa cikin al'umma a kasar baki daya. Haka dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharbe sheda wakilin mu a Abuja.
Mun sha gaya wa mutanen kasar nan cewa shugaban kasa baya yin amfani da hanyoyin samun labarai da ya kamata, domin kullun za a ce masa wai an karye Boko Haram inda ba ta iya kai farmaki ba, yaya mutumin da yake farmakar sansanin sojan kasa za a ce an kasar karfin sa? Na biyun su shugaban sojojin Najeriya ya fito ya ce ba shi da kayan yakin da zai iya yakar waɗannan ƴan tawaye da waɗannan tashin hankula da su faru a kasar nan, amma kuma gwamnatin tarayya har yanzu ta ki yadda da magana da shi mai ba shugaban kasa shawara ya faɗa kan cewa an sace kuɗaɗen makaman nan, balle ma a ce za a bincika. To gwamnati da kuka ce ba ku da kayan aiki da za ku yaki waɗannan mutane, an zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna, kun ce ba ku yadda ba, to ya kuke so? Da haka muke cewa wallahi waɗannan gwamnatocin namu ba abin da yake gaban su kenan ba, tunanin su kaf akan magana zaben 2023 yake. Da haka sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu, su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro, su kafa hanyoyin da za su kuma samu yadda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu, inda ba a samu sulhu ba su hada kansu su fita su yaki waɗanda suke yakar su.
Shimfiɗa shimfiɗar shirge shawarorin shawo kan shaƙaƙin da aka tsuntuka a ƙasa shine abin da mafi akasari suka dukufa yanzu. Jam'iyyar PDP da ke adawa mata ce tana ta kawo shawarorin shaƙe matsalar tsaro a Najeriya, amma dai an ji sakataren jam'iyyar PDP na tarayyar Najeriya Alhaji Umar Ibrahim Tsauri na tsaida tsanin tsatsafawa don tsatsefe matsalar tsaro a Najeriya, da ya ce jam'iyyar PDP ta fito fili ta gaya gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, da ya ce idan ba za a iya bin wannan shawarori ba to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ka iya karawa gaba.
Idan aka zo ana maganar ƙasa security first, shawarwarin duk zamu ibadawa zamu bada su in zai taimaka Najeriya ta zama lafiya, amma abun lura anan shine shi in ka bayar shawara tana amfani, domin babu ko shugabanci a Najeriya kai shi da gwamnatin shi. In ana cikin wannan halin a yanzu halin da aka ciki rashin tsaron ƙasar nan inda yake babu local government din da hankali cikunci, ya kamata a ce shugaban ƙasa ya fito koda da baki ne ya mutane bayani, kaji shi? Saboda haka yau an kasa gane shin shugaban ƙasar nan shina nan ko ba shina, wannan shine matsalar mu. Amma mu abun da muka ce na farko a kalli Najeriya, ko dai shugaban ƙasa ya kafa dokar ta ɓaci state of emergency akan tsaro don ba ba hankali cikin magana yanzu, ko kuma ya kira taron security na ƙasa da tsahin sojoji da tsahin dukkan wani wanda yake jami'an tsaro ne wanda ya aje ya taho ya bada gudunmuwar shi a gani ko a samu sauki. Idan haka za huskara to sai a bashi shawara ya dan mangwaro ya huta da kuɗa
ya aje aikin kenan.
Wannan kuma Hausa ke nake yi, kin sani na sani.
Banga bangar barazanar bugun gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da jam'iyyar APC da ake ganin kamar sun gaza akan harkokin tsaro na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar APC ke ganin dukkanin irin tsananin samun tsaron da aka tsin bincike a ciki a Nigeria fa jam'iyyar PDP ce ta feke alƙalamin rubutawa ƴan ƙasa saboda haka biyawa kawai ƴan Nigeria ke yi na irin abubuwan da jam'iyyar PDP ta rubuta musu na irin matsalolin da aka tsincike a ciki haka dai gwamnan jihar Yobe da ke rikon ƙwarya na shugabancin jam'iyyar APC a tarayyar Nigeria gwamna mai malabu ne ya bayyana wa ƴan Nigeria da ce kuma duk da haka dai yanzu an samu tsira a wasu yankuna a wannan ƙasa
ana sai da gangan man fetur dala 140-130 a haka suka yi mulkin nan basu kuma tsinana komai ba hatta titunan ƙasar nan ba inda suka gyara sannan idan aka dauki maganar wutan lantarkin nan a ce an ba ku awa uku sai kuma sati mai zuwa sannan kuma dukkan gidajen man fetur a ƙasar nan lokacin da suke mulki layukan mai wani motan ma sati take layin man fetur haka ma ba za ta samu ba shi dama abin da ake gudu da rashin tsaro idan aka barta ta gawurta a ƙasa hayayyafa take yi lokacin da Boko Haram din nan ta kullo su suke kan karagan mulki ko dan primary ne yau idan ka tambaye shi wal zamanin waye aka so ma Boko Haram in yace maka zamanin Buhari ne ya fadi su sun san lokacin da Boko Haram din nan ta kullo suka yi wa ƙasan turin je ka mutu mutanen Najeriya musulmai da Krista suka dukufa da addu'a Allah ya kawo wanda zai gyara wannan al'amari Allah ya kawo shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yau yawanci biranen nan da Boko Haram suka kwace musamman ma arewa maso gabashin ƙasar nan mutane suna bacci idon su biyu a rufe
bar tabbatun siyasa ko barazanar bugun juna tsakanin APC da PDP su ba waɗanda ba san maganar jam'iyya ba ila kawai halin ha'ula'in da suka tsinci kansu a ciki na maganar matsalar tsaro magana suke na cewa tun fa suna bindin-bindin yanzu ruwa ya riga kai wuya saboda haka suna buƙatar a basu dama
shekarun jiya wayewan garin jiya barayi sun zo nan gwalin lema sun kwashi mutum ƙananan yara guda uku da mace mai ciki guda ɗaya sun zo ranar talata sun ɗauki yara guda shida suna kiran a bada kuɗin da mutanen garin nan ba su da shi jiya sun kashe musu mutum ɗaya mata guda biyu yanzu suna nan a asibiti yanzu kuma daidai wannan lokacin da muke cikin nan wallahi yanzu duk karkaran nan suke kewaye da dajikan nan namu sai kaga ana mu yanzu me ba za mu iya faɗi ba tunda ni yanzu sani yara guda 141 an ɗauki an kashe ɗana da na haifa an kashe wana an kashe matana an kashe ƙannena an ɗauka kin dajin ba sai iyaka wanda na biya ba ni yanzu me ya rage mu a zo a neme mu mu da abin ke damu a zo ta hanyar sarakai ai kristin din matasan mu ko da mutum dubu ne a nan yanzu a ga za a kare jin abin
to duka kuma iyakar iyawar ƴan togar manuniya na wannan mako kenan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokan aiki Shamsiya Hamza da Madina Daudan da Kanye Daudalar dawo da wasu daga cikin muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri sashen Hausa na muryar Amurka nake sa hale mana wajen ganin an sako da sautin wannan shiri a kowace juma'a sai kuma ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya
To sai a tare na Ikara mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yayin da ake ci gaba da tashin hankali a yankin, Isra'ila ta faɗi da sanyin safiyar yau Juma'a cewa ta tura dakarunta na ƙasa zuwa Gaza. Yayin da Amurka da Iran suke tattaunawa ba kai tsaye ba kan aiki da juna da musayar fursunonin da ba kasafai ake yi ba. Masu saka ido sun bayar da sabbin abin da suka sani kaɗan na Iraniyawa da ke tsara a ƙarƙashin Amurka ko aka gurfanar wanda za a iya sanya su cikin musayar. Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta sauƙaƙa sharuɗin sanya takunkumi a cikin rufaffun wurare ga mutane da suka karɓi cikakkiyar allurar rigakafi wanda zai ba su dama su daina saka takunkumi a mafi yawancin wurare da suke rufe. Wata babbar kota a Kenya ta yanke hukuncin cewa yunkurin da shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta ya yi na canja kundin tsarin mulkin ƙasar ya saba wa doka wanda ya dakatar da abin da masu sukarsa suka kira matakin siyasa da aka tsara don duba mataimakinsa wanda suka saba wa juna a bainar jama'a. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ce yana damuwa kan hauhawar nau'in coronavirus a Birtaniya da aka fara ganowa a India. Wani bincike da ake ci gaba da sanya ido sosai na harbuwar coronavirus a Ingila ya gano cewa nau'in kwayar cutar yana zamantowa wata babbar matsala gabanin sassauta dokar kulle ta coronavirus.
To masu saurare da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu nan da sa'a 1:30 domin jin shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama, bari mu yi amfani da wannan dama domin taya Abdulhalim Zakari Mewiya da Sadiya Tijani Baba murnar daurin aurensu da za a yi a ranar 15 ga watan Mayu, wato gobe kenan, a yankin Bronx da ke birnin New York a nan Amurka. Da fatan Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da kare a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri.